sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Muhammad Hafiz Babali da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 16 ga watan Yulin 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Muhammad Hafiz da kanin labarai.
Jami'ai a kudancin kasar Jamus sun ce ruwan sama kamar da bakin kwarya da mummunan ambaliyar ruwa ta kashe akalla mutane 100, inda sama da mutane 1,000 suka bace. Miliyoyin yara ba su samu allurar rigakafin da ya kamata su samu ba a shekarar da ta gabata, yayin da duniya take neman kawo ƙarshen barkewar COVID-19. A yau Juma'a, jami'ai Afghanistan sun ce an kashe wani ɗan jarida da ya lashe lambar yabo ta duniya daga India, yayin faɗan da aka fafata kafin wayewar gari a lardin Kandahar.
Kanin labarin kenan, muna ɗauke da rahoto daga majalisar wakilai, inda ta amince da sabuwar dokar zaɓe, duk da cewa 'ya'yan jam'iyyar adawa ta PDP sun fice daga zauren majalisar. Ko menene dalili?
A duk lokacin da majalisa da shugabanninta suka gamsu, ba a yi wa wata doka tsirara ko an mata tsareci ba ko an mata karan tsayi ba, babu abin da zai hana majalisa ta ci gaba da zamanta.
An gudanar da wani babban taro a jamhuriyar Niger da nufin karfafa matakan kare haƙƙin mata musamman a fannin siyasa.
Ba maza za su tsaya su tsaye ba su ce su kunto muna incin mu, dole sai mata sun tashi tsaye kan daka. Yanmu masu zawa ya kamata mu yi musu garkuwa, mu girka abin da za a ci gobe, lalle uwayenmu sun yi aiki.
Sabuwar hukumar nan ta Hyperdeck ta ce sama da mutane 350 suka mutu a sakamakon haɗuran jiragen ruwan kwale-kwale a shekarar da ta gabata ta 2020. Muna tafi da ƙarin bayani. Kamar kowace ranar Juma'a, muna ɗauke da shirinmu na duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo zai gabatar. Amma yanzu bari mu fara da jin labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Jami'ai a kudancin kasar Jamus sun ce ruwan sama kamar da bakin kwarya da mummunan ambaliyar ruwa ta kashe akalla mutane 100, yayin da sama da mutane 1,000 suka ɓace. Mai magana da ma'aikatar kula da yanayi na Jamus, Andris Frederick, ya shaidawa gidan talabijin ɗin CNN cewa wasu yankuna ba mu taɓa ganin irin wannan ruwan sama da yawa ba a cikin shekaru 100. Kafar yaɗa labaran Jamus Deutschwelle ta ce akasarin waɗanda suka rasa rayukansu sun kasance ne a Nordrhein Westfalen da Rhineland-Palatinate, yayin da mutane 1,300 suka ɓata a yankin Arwela da kudu maso yammacin Bonn, inda kogin Ahr da ke kwarara zuwa Rhine ya goce. Ayyukan ceto ya gamu da cikas saboda yadda layukan waya da na intanet ya yanke a wasu ɓangarorin yankin. Jami'ai sun ce ambaliyar kuma ta katse layukan dogo da jigilar kayayyaki a kogin Rhine. Wani bidiyon iska na yankin ya nuna yadda gidaje da gadoji da kuma hanyoyi suka zube. A Shul da ke karamar hukumar Arwela ta kudu, 'yan sanda sun ce gidaje da dama sun rushe. Jami'an sun ce kuma wasu gine-gine suna cikin haɗarin rushewa. Miliyoyin yara ba su samu allurar rigakafin da ya kamata su samu ba a shekarar da ta gabata, yayin da duniya take neman kawo ƙarshen barkewar COVID-19, wanda ya bar yara cikin haɗarin saurin kamuwa da cututtuka da za a iya rigakafinsu, kamar cutar shan inna da kuma ƙyanda. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta faɗa a cikin wata sanarwa ta baya-bayan nan cewa ƙananan yara miliyan 23 suka rasa allurar rigakafin da ya kamata su samu ta hanyar ayyukan rigakafin na yau da kullum a 2020, wanda ya haura na 2019 da miliyan 3.7. Hukumar WHO ta ce mai yiwuwa kimanin ƙananan yara miliyan 17 ba su samu allurar rigakafi ɗaya ba a shekarar da ta gabata, wanda hakan ya ƙara faɗaɗa rashin daidaito na samun allurar rigakafin. Darakta jiran na hukumar WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ya ce ɓarkewar cututtuka da yawa zai zama bala'o'i ga al'umma da tsarin kiwon lafiya, da tuni yake yakin cutar COVID-19, wanda ake buƙatar da ta fita kowane lokaci don saka jari allurar rigakafin yara da kuma tabbatar da kowane yaro ya samu.
An jima kaɗan Hafiz zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu buɗe taskar rahotannin namu a Najeriya, inda dazu-dazun nan majalisar wakilai ta amince da sabuwar dokar zabe duk da cewa ƴaƴan jam'iyyar adawa ta PDP sun fice daga zauren majalisar. Amma shugaban masu rinjaye Alhassan Ado Doguwa ya gaya wa wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda cewa matakin da majalisar ta dauka bata saba da doka ba. Ga bayanin nasa.
Abin da yake faruwa ala kulli halin din da aka ce ana zama a tsari irin na demokradiya, iya fahimta ta da fahimtar da kuma nake zaton ita kuke da ita shine akwai dokoki na gudanar da zaman majalisa, kuma a duk lokacin da majalisa da shugabanninta suka gamsu ba a yiwa wata doka tsirara ko an mata tsareci ba ko an mata karan tsayi ba, babu abin da zai hana majalisa ta shiga ba da zamanta. Abubuwan da muke takaddama akan su tun jiya magana ce ta a yarda a saka a cikin dokar zabe ta kasa cewar ayi zabe ta hanyar na'ura ta lantarki ko na'ura ta zamani da ake maganar electronic vote. Mu daga iya fahimtar mu mun yi abin da ya kamata mu yi a matsayin mu na shugabanni domin mun kirawo hukumar da take kula da harkokin sadarwa na kasa NCC wanda dukkan harkar na'urorin aiki na maganar yin amfani da ita don ayi zabe su ne suke da sirrinta. Muka zo muka bada dama suka wa ƴan majalisa bayani muka gamsu cewar daidai da abin da suka faɗa sama da kashi 49.3 na 'yan Najeriya ba su da service, ba su da access, ma'ana ba su da dama da a iya yin wannan aiki da su. So a iya fahimtar mu idan wannan bayanin da suka faɗa sahihi ne kamar yadda suka faɗa report ne suke da shi kuma official analysis nasu ne, sai muka ga babu dalilin da zai sa mu jefa kasan nan a yanayin da za a hana sama da kashi 49.3 na 'yan Najeriya su jefa ƙuri'a. Kuma harkar zaɓe da na'ura ɗin nan ba ma mu da muke koyon demokradiyya a wannan matakin ba, hatta America da ake ganin tafi kowa nisa akan harkar na'ura da harkar sadarwa da kuma harkar technology fasaha, wannan yin amfani da harkar na'ura a yi zabe ita take haddasa musu matsala. Har ya zuwa yau din nan kun sani akwai wannan takaddama a America cewar wanda aka kada zabe yana cewa an yi amfani da na'urori ne na zabe, aka kada shi zabe ba jama'a ne suka kada shi ba. Me yawa wannan abin idan abin sha'awa ne, muna ganin girma da balagar siyasar Najeriya bai kai ayi irin wannan aiki a Najeriya ba domin zai tauye haƙƙin mutane su zaɓi abin da suke so. Kuma wannan ya bamu damar da abin ya koma kamar bangaranci a siyasance, wani abin takeici ma da bamu taɓa gani ba shine waɗansu suka ɗauke shi a matsayin ta siffar kudu da arewa. Ni na gamsu a matsayin na wakilin da na fito arewa, mafi yawa sama da kashi 70% na mutanen da suke arewacin Najeriya musamman saboda harkar insurgency din, rashin tsaron nan da ta'addanci da aka dinga yi wajen lalata kayan sadarwa a arewacin Najeriya, in an yi amfani da wannan tsari zai cutar da mu.
Wannan takaddamar akan batun zabe ne ko ne batun tattara sakamakon zabe?
Wannan takaddama kamar yadda na faɗa da kuma shi mai girma speaker ya faɗa, takaddama ce akan maganar yin zaben ta hanyar na'ura da kuma tattara sakamakon zabe ta hanyar na'ura. Maganar ka tattara sakamakon zabe da yanayin da muka samu a duniya ya zama ya tabbata wani zai iya yin katsalandan akan yanayin yanar gizo-gizo ta hukumar zabe. Kana zaune abin da ka zaba a akwatu daban, wani wanda zai iya yin ta'addanci akan harkar sadarwa zai iya shiga wannan layin na hukumar zabe ya kara ƙuri'a a akwatin kayar da take karamar hukumar Lere ko ya kara ƙuri'a a akwatin Buji da take jihar Jigawa. So wannan yasa su kansu jami'an hukumar sadarwa ta kasa sun ce ba su da wani tsari da zai tsare cyber ta hukumar zabe a kasa irin wannan magudin zabe. Saboda haka mu bar wannan aiki ya faru ko ya yiwu a Najeriya zai zama tamkar mun yi wa ƴan Najeriya karan tsayi ne kuma mun yi abin da ba zai taimaki tsarin demokradiyyar Najeriya ba. Lokacin da mai yiwa Allah ya kai mu lokacin da aka yi wayewar da mutanen mu suka yi ilimin da wani ba zai cutar da wani ta hanyar amfani da na'ura ba, to yanzu sai mu koma allo mu ga me ya zai wa ƴan Najeriya daidai. Waɗannan sassa na ƙudurin doka musamman akan harkar yin zabe da na'ura an cire shi, baya cikin tsarin mu, an tabbatar da cewa hukumar zabe ta yi aikin zabe kamar yadda ta saba daidai da abin da ba zai hana wa wani iko yayi zabe ba.
Bari kuma mu leƙa makwabciya jam'iyyar Niger, inda a yau aka gudanar da taro da nufin ƙara haɗa kan mata da ƴan matan ƙasar a ci gaba da ƙarfafa matakan kare haƙƙin mata musamman a fannin siyasa, inda alamu ke nuna har yanzu da sauran runa a kaba. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulamu Mini Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Rashin haɗin kai a tsakanin matan jam'iyyun siyasa ko na ƙungiyoyin fararen hula wata babbar matsala ce da aka gano cewa tana haddasa cikas ga fafutukar da irin waɗannan ƙungiyoyi suka sa gaba a nan Nijar, don ganin an baiwa mata damar da ke daidai da wacce ake baiwa jinsin maza wajen tafiyar da al'amuran shugabanci. Mafari kenan ƙungiyar Fada ta kira wannan taro don neman mafita, in ji shugabarta Nafisatu Idda Sa'adu.
Mata suna da yawa cikin Nijar, amma su ma da kansu ne ke nan ga kawo matsala su shi kama kikin gwamnati ma matsala ne tunda ba su da hadin kai muna so almuna huta kikin wanga taro ake mata sun gano matsalan da ke nan ga sa babu hadin kai kuma su doki engagement alkawali nan zuwa gaba matan Niger suna da hadin kai
matan da suka sami gogewa a fannin siyasa da wasu fitattun matan kungiyoyin fararen hula da yan jarida mata ne ke halartar wannan taro da ke hangen sake jan damarar kwato haƙƙin mata a fannin siyasa madam Betty Aishatu Habibu Umani na daga cikin shugabannin kungiyar matan jam'iyyar PNDS tarayya
zamu hira da duka mata abukan mu ƴan uwan mu ne da diyan mu akwai diyan mu kanana kware wanda mu aihe su zamu ba su duka abun da mun ka sani na zaman duniya na azamna tare na asa hannuwa tare ai aiki tare saboda mace bai kamata ba ta hada da wata mace ciyon mace sai mace kuma in kan mu ba ga mishi ke ba ko mun so mu amshi incin kanun mu zamu samu matsala tsakanin mu da mazaje tunda ba maza za su taya su tsaye ba su ce su kunto muna incin mu dole sai mata sun tashi tsaye kan daka yan mu masu zawwa ya kamata mu yi musu garkuwa mu girka abin da za a ci gobe lalle uwayen mu sun yi aiki
masu rajin kare demokradiya irin su Hashiya Rabishu Bamagashi ta kungiyar APS na kan gaban abin da suka kira sabuwar tafiyar sha'anin siyasa
dan mu diba ne mu gani abin da kaidodin kasa an bi su ko ba a bi su ba kenan sun jama ta ɗan siyasa muna diba da sau da kwa mu ga inda ya kamata a sa su an sa su ko ba a sa su ba aikin da aka yi ya kamata a ba su an ba su ko a ba su ba akan bisa kaidodin kasa kuma
Tsofaffin ministoci mata da waɗanda suka taɓa riƙe manyan mukamman hukuma a nan cikin gida da waje na bin diddigin wannan yunkuri na ƙungiyar ONG FAD mafari kenan suka karɓi goron gayyata. Madam Sunna Hadiza Jallo ita ce mace ta farko da ta kafa jam'iyyar siyasa a Niger.
A nan Niger mace ta taɓa yin takarar shugaban ƙasa ina ta shi don sabilin da mata ba su kama mata ba. Gaskiya ya kamata a shayo hankalinmu mu mata don mu haɗa kai. Mun yi kowa yawa a Niger amma ba haɗin kai. Yan waga ta gabas waga ta yamma muna so ga wanga zaman da za mu yi in muka huta ya zama nan mun zama uwa ɗaya uba ɗaya tunda saboda in ba mun hada kai bane bukatar mu bata zuwa nesa
za a ci gaba da shirya makamancin wannan taro a sauran jihohi bakwai na jamhuriyar Niger kafin daga bisani a kira babban taron mata na ƙasa domin cimma matsaya guda akan yadda mata za su tunkari babban zaben 2025 Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Shagala ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Hafiz da ci gaban labaran duniya.
Wasu 'yan kasar Colombia da 'yan sandan kasar Haiti suka tsare dangane da kisan gillar shugaban kasar Jovenel Moise sun halarci shirye-shirye na horo da karatu na sojojin Amurka kamar yadda kakakin ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ya tabbatar a cikin wata sanarwa da aka aika wa BOA. Bayanin ya fito ne yayin da ake nazarin rumbunan adana bayanan horaswa. Lieutenant Colonel Ken Hoffman ya faɗa ba tare da bayyana lokaci da kuma wurin da aka yi horon ba. Hoffman ya ce muna ci gaba da yin nazari don haka ba mu da wani ƙarin bayani a wannan lokaci. Jaridar Washington Post ce ta fara ba da rahoton ci gaban. Ma'aikatar tsaron Amurka ta ce tana horas da dubban sojoji daga kudanci da tsakiyar nahiyar Amurka da yankin Caribbean kowace shekara. Hoffman ya ce horon yana mai da hankali ne kan mutunta 'yancin ɗan adam da bin doka da kuma sojoji waɗanda ke ƙarƙashin jagorancin farar hula da aka zaɓa. Jiya Alhamis, shugaban ƙasar Colombia ya faɗa wani gidan rediyon ƙasar cewa yawancin 'yan Colombia da ake tsare da su an yaudare su ne da tunanin za su samar da aikin kare tsaron lafiyar shugaban kasar Haiti. Masu zanga-zangar da suka fusata kan karancin ruwa sun yi jerin gwano kan titunan alardi mai arzikin mai wanda yake fama da rikici a kudu maso yammacin Iran. Zanga-zangar ta jiya Alhamis da yamma an ga 'yan sanda sun harba makamai don tarwatsa gungun mutanen. Sai dai ba a bayyana nan da nan ba idan wani ya ji rauni ko an tsare shi a cikin zanga-zangar. A sassan birane da dama a lardin Kuzistan ciki har da babban birnin Ahbaz. Kafofin yaɗa labaran Iran ba su ba da rahoton tashin hankali ba har zuwa yau Juma'a da safe. Damuwa akan ruwa a baya ta sanya masu zanga-zanga cikin fushi sun fantsama kan titina a Iran. Kasar ta fuskanci ɗaukewa gaba ɗaya na tsawon makonni a yanzu a wani bangare da hukumomi suka bayyana a matsayin fari da ya addabi kasar.
A gaida Hafiz da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Sabuwar hukumar nan ta Hyperdeck a Najeriya ta ce sama da mutane 350 ne suka mutu a sakamakon haɗuran jiragen ruwan kwale-kwale a shekarar da ta gabata ta 2020. Hukumar ta ba da wannan adadin ne yayin kaddamar da yanke itatuwan da ke cikin kogunan Niger da Kwara. Wakilinmu Mustafa Nasiru Batsari ya yi nazarin wannan matsalar ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
Sabuwar hukumar nan ta Hyperdeck a Najeriya ta ce sama da mutane 350 ne suka mutu a sakamakon haɗuran jiragen ruwan kwale-kwale a gabar ruwan kogunan Niger da Kwara a cikin shekarar da ta gabata, wato ta 2020. Hukumar ta Hyperdeck dai da ke kula da yankunan da ke samar da hasken lantarki a Najeriya ta ce wannan na nuna cewa ana samun karuwar haɗuran jiragen ruwan kwale-kwale a Najeriya, kamar yadda shugaban hukumar gudanarwa na hukumar ta Hyperdeck Mr. Joseph Etiap ya tabbatar a lokacin kaddamar da aikin yanke itatuwan da ke cikin ruwan kogin Malali ta yankin karamar hukumar Barugu a jihar Niger da ke tsakiyar Najeriya. Alhaji Abubakar Sadiq Katikan Yawuri shine babban manajan hukumar ta Hyperdeck ya ce sama da shekaru 50 kenan ana buƙatar ganin an yi wannan aiki na yanke itatuwa da kuma yashe kogunan Niger da Kwara, amma hakan bata samu ba sai a wannan lokaci.
Wannan aiki ne da fiye shekara 50 iyayenmu da kakannai sun yi ta fada su ga cewa an yi shi amma ba a yi ba. Abin akwai damuwa kwarai da gaske saboda babu shekaran da ba a rasa mutum 20-30. To kuma ina ƙara tabbatar ma al'umma cewa banda matsalan itatuna har da matsalan ita duwatsu za mu haɗa ƙarfi da jami'an da abin ya shafa na ganin cewa an ɗebe duwatsun da ke zama matsala ga zirga-zirgar jirage, sannan kuma za mu kawo riguna an kare hatsari domin duk wani wanda zai shiga jirgi ya tabbatar da cewa ya sa su.
Dan majalisar dattawan Najeriya mai wakiltar arewacin jihar Niger Sanata Aliyu Sabi Abdullahi na ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci kaddamar da wannan aiki a garin na Malale.
Hakika wannan aikin da za a fara aiki ne wanda zan ce alhamdulillah watan shekara 50 da suka wuce aka saki ruwa don dam na kanji, kuma itatuwa da ke cikin inda ruwan nan ya kasance daga wannan lokacin ya zama matsala ga duk waɗanda ke bin wannan ruwa. Tun muna yara muke jin haɗarin jirgi wanda duka kusan akasarin su saboda cin karo ne da waɗannan itatuwan a cikin ruwa.
To ita ma dai masarautar Barugu ta yi maraba da fara wannan aiki. Mai martaba sarkin na Barugu Alhaji Halliru Ɗanturu ya ce suna matukar farin cikin ganin wannan lokaci.
Alhamdulillah mun gode Allah da wannan ranar da ta zama mana na alheri, rana wanda yake wanda iyayenmu da sun ka wuce suke nema ba samu ba, yau gashi mun gane.
Daya daga cikin direbobin jiragen ruwan kwale-kwalen da ke zirga-zirga a wannan ruwa ya ce duk da yake ba su jin daɗin itatuwan da ke cikin ruwan, to amma kuma ba duka itatuwan ne ya kamata a ce an yanke ba.
Sunana Umar ainihi inda nake ina a garin Lokon Mina Barugu local government, don saboda mu dai mu ne annan wurin muna ke jirga-jirga da jirage a wurin. Gaskiya itacen nan akwai matsaloli gare su da yawa gurai. Gaskiya cire itacen nan yana da kyawu, amma kuma ainihi cire itacen nan bai yiwuwa a yi su ba tare da ainihin mutanen da sun kasan wannan wurin ba, saboda itacen nan akwai ainihin kamata ya akwai waɗanda ya kamata a cire, akwai waɗanda ya kamata a bari, saboda waɗanda ya kamata a cire suna nan daban suke, waɗanda ya kamata a bari su kuma suna nan ainihin shaida ne, su za su fara hitowa ainihi. To inda duk sun kai to an san ainihi ga inda addaidai abi ga inda addaidai ba abi, don saboda itacen ba cire su za a yi gaba ɗaya ba.
ko a kwanakin baya ma sama da mutane 100 ne suka mutu a gabar ruwan wara dake kan kogin Niger bayan da wani jirgin ruwan kwalakwali yayi hadari a sakamakon cin karo da itacen cikin ruwa kamar yadda rahotanni suka tabbatar. Mustafa Nasiru Batsari, murya Amurka daga Malale a Nigeria.
Kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. A yanzu kuma ga shirin mu na gaba, duniyar Amurka, Mahmud Gareka.
Jama'a barkanku da saki saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai mai da hankali ne kan janyewa da dakarun Amurka suka yi daga sansanin Bagram a Afghanistan bayan kwashe kusan shekara 20 a kasar suna fafatawa da mayakan Taliban. Yau mutum da za mu tattauna a kai kenan, sunana Mahmud Lalo. Madalla. To makon da ya gabata ne dakarun Amurka suka janye daga filin tashin jirage na Bagram wanda ya kasance babban matsuguni ko sansani ga dakarun kasar. Ko da yake hakan ba yana nufin an kammala kwashe sojojin Amurka a kasar ba kenan. Kusan shekara 20 dakarun Amurka suka kwashe suna kokarin kawar da mayakan Taliban daga mulki da kuma kokarin kifar da 'yan ta'addan kungiyar Al-Qaeda. Janyewar Amurka a wannan sansani na daga cikin matakai na ƙarshe da ƙasar ke ɗauka na ficewa daga Afghanistan ɗin. Ya kuma kawo ƙarshen raɗin da ake ta yi cewa sojojin Amurka za su kammala ficewa a ranar 4 ga watan Yuli da Amurka ke bikin samun 'yancin kai.
No, we're on track exactly as to where we expected to be. But I wanted to make sure.
Gaba Biden ke ne yake cewa a'a, muna da kan hanyar inda muke burin kaiwa. Ina so na tabbatar da cewa muna da sukunin da zamu iya kammala komai nan da zuwa watan Satumba. Amma kun da ya gabata ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta nuna cewa nan da wasu makonni ake fatan za a janye dakarun, kamar da sakataren yada labaran ta John Kirby ya ce.
The president made it clear that he wanted the drawdown complete by early September. We believe we're
shugaban ya bayyana cewa yana so a kammala komai nan da farkon watan Satumba. Muna masu amana cewa za mu iya samun biyan bukata nan da karshen watan Agusta, duba da yadda muka janye daga Bagram. Yanzu hankalinmu ya koma kan cikin Kabul da kewaye. To yanzu tunda Amurka ta kwashe makaman da take amfani da su a yakin sama Afghanistan, hakan na nufin za ta dogara da wani sansanin jirage da ke da nisan sama da kilomita 1000 kenan idan tana son ta ci gaba da yaki da mayakan IS da Al-Qaeda. A cewar Frank McKenzie, babban kwamandan tsakiya na dakarun Amurka, yayin wata hira da ya yi da VOA a kwanan nan. Ya ce za su zo ne daga wuri mai nisa. Akwai doguwar tafiya idan za a yi jigilar dakaru da jirage zuwa cikin Afghanistan daga ɗaya yankin duniya. Amma rashin Bagram zai ƙara sa abubuwa su zama da matuƙar wuya, amma dai ba abu ne da ba zai yiwu ba. Bradley Bowman kwararre ne kan sha'anin tsaro a gidauniyar tsaron tsarin demokradiyya, wanda ya taɓa tuka jirgi mai saukar ungulu a Afghanistan. Ya ce ba za mu iya hangen abin da ke faruwa da kyau ba, sannan za a samu rauni wajen yakar makiya. Abin da zai faru kenan sanadiyar wannan mataki da aka ɗauka a siyasance na janyewa daga ƙasar ta Afghanistan. Wata mujallar da gidauniyar ta FDD ke wallafawa ta nuna cewa tun bayan da dakarun Amurka suka fara janyewa a ranar 1 ga watan Mayu, kungiyar ta Taliban ta ƙara faɗaɗa mamayarta daga gunduma 77 zuwa 157. Sai dai General Joseph Botel mai ritaya, wanda tsohon kwamanda ne a dakarun Amurkan, ya ce har yanzu za a iya kaiwa ga gaci.
I don't think we're in a situation where this is an immediate collapse type of scenario. But the Afghan forces are going.
Yace ban yi tsammanin an kai ga shalin da za a ce al'amura sun ruguje ba. Amma dai dakarun Afghanistan za su buƙaci a taimaka musu daga nesa. To goyon bayan da idan Amurkawa ke nuna wa yakin na Afghanistan ya rugu matuƙa a ƴan shekarun baya-bayan nan. Abin da ya kai ga shugabannin siyasa suka fara neman maslaha inda suka yi alƙawarin ci gaba da tallafawa daga nesa. Sai dai lokaci ne kadai zai iya bayyana ko hakan zai iya hana mayakan na Taliban ci gaba da kai har-haren su. Sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai kuma mun ji ko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Kalabab da Julie Lethes Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo ne ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.
Kafin labarai a takaice, bari mu karanto wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka turo mana ta email. Wasiƙar mu ta farko ta ce, Assalamu alaikum muryar Amurka, da Allah ku bani dama in miƙa koken al'ummar ƙaramin hukumar Malam Maduri ga mai girma gwamnan jihar Jigawa Alhaji Muhammad Badar Abubakar a bisa gyaran ramin tumballe da ke jawo ambaliyar ruwa duk shekara a lokacin damina wanda ke jawo asarar rayuka da dukiyoyi. Daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya sa wannan koke namu ya je ga mai girma gwamna. Sako daga Aminu Adamu Malam Maduri da Rabi'u Dakot Dunare da Kabiru Hassan Malam Maduri a jihar Jigawa. Sai sako na gaba ya ce, Assalamu alaikum VOA Hausa, muna wa shugaba Buhari fatan alkhairi bisa ziyarar aikin da ya yi a jihohin Kano da Katsina. Allah ya sa al'ummar da aka yi aikin domin su amfana da ayyukan. Sako daga Abdullatif Mande Magariya da Nasiru Shehu Yunusari da Sufiyanu Gumel Zangon Daura. Sai ra'ayin Sani Muhammad Shindo, unguwar Karofin Madaki a jihar Baucin Tarayyar Najeriya, ya ce, Salam VOA Hausa, amincewa da aiwatar da yarjejeniyar ba wa majalisun dokoki da ɓangaren shari'a 'yancin ci gashin kansu da ƙungiyar gwamnonin Najeriya suka yi abin ayaba ne. Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Sai wasiƙa ta ƙarshe daga Aliyu Muhammad ɗan Fulani jihar Zamfara, ya ce, VOA Hausa, ina kira ga manyan kamfanoni da 'yan kasuwar ƙasarmu Najeriya da ya kamata su rage wa al'umma farashin kayan masarufi domin samun damar yin babban sallah cikin jin daɗi da walwala. Kafin mu kammala, ga Hafiz ya sake shigowa don bitar labarai amma a takaice.
Jami'ai a kudancin kasar Jamus sun ce ruwan sama kamar da bakin kwarya da mummunan ambaliyar ruwa ta kashe akalla mutane 100 yayin da sama da mutane 1000 suka ɓace. Mai magana da ma'aikatar kula da yanayi na Jamus, Andres Frederick, ya shaidawa gidan talabijin ɗin CNN cewa wasu yankuna ba mu taɓa ganin irin wannan ruwan sama da yawa ba a cikin shekaru 100. Miliyoyin yara ba su samu allurar rigakafin da ya kamata su samu ba a shekarar da ta gabata, yayin da duniya take neman kawo ƙarshen ɓarkewar COVID-19 wanda ya bar yara cikin haɗarin saurin kamuwa da cututtuka da za a iya rigakafinsu kamar cutar shan inna da kuma ƙyanda. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta faɗa a cikin wata sanarwa ta baya-bayan nan cewa ƙananan yara miliyan 23 suka rasa allurar rigakafin da ya kamata su samu ta hanyar ayyukan rigakafin na yau da kullum a 2020.
Masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Da fatar za a sake lalubo mu a shirinmu na dare, wato ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya yi daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin, da injiniyanmu, ni Hanifa Kabir Isa daga nan birnin Washington DC, nake ce da ku huta lafiya.